sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Maris shekara 2021. Sarki Hashim Gumel ne tare da babu ko makiyar da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farcin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa wasu ɗan dindiga sun afka garin Amarawa da ke yankin Ilela dake gabashin Sokoto. Haka kuma gobe Talata ake sarar Najeriya za ta fara karɓar kasan farko na allurar rigakafin coronavirus. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington. Amma da farko sai an fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin, Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta dage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta kakaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015. A wani taron manema labarai a birnin Tehran a yau Litinin, mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatib Zadi ya ce inda gaske Amurka take neman sake buɗe tattaunawar yarjejeniyar nuclear, hanya na nan a fili. Amurka ta ɗage takunkuman, babu zancen ɓata lokaci a wannan hanya. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Iran ɗin ya irin waɗannan kalaman a jiya Lahadi game da batun maido da tattaunawar yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015 da ake kira Joint Comprehensive Plan Action ko kuma JCPOA a taƙaice, da ta dakatar da shirin nuclear Tehran kana ta hana ta ci gaba da ƙirƙirar makaman nuclear. Wani mai magana da yawun fadar White House ya maida martani a jiya Lahadi inda ya takaicin kalaman na Iran, amma ya ce Amurka a shirye take ta sake komawa ga tattaunawar diplomasiya mai ma'ana domin cimma fahimtar juna wurin biyewa yarjejeniyar ta JCPOA. Wasu bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna ƙasashen yankin Sahel sun fi yawan aurar da ƙananan yara a duniya, inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru 18. Wakilin muryar Amurka a Burkina Faso Henry Wilkins ya ɗauko labarin wata da aka taɓa mata auren wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru 54, wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren. Yankin Sahel, wanda baya samun ruwan sama sosai da ke wajajen hamadar Sahara, ya haɗa ne da ƙasashe kamar Burkina Faso wadda ta fi yawan aurar da yara a duniya. Vivian Sawadugo da aka sauya mata suna saboda a kare ta, ta yi rayuwanta ne a Burkina Faso, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da rabin adadin matan ƙasar an musu aure tun suna yara. Iyalanta sun tirsasa ta shiga aure tun tana da shekaru 12. Sawadugo ta ce an yi alkawarin ba da ita aure ga iyalan mijinta tun lokacin da aka haife ta, wanda yake da mata huɗu da 'ya'ya da yawa. Bayan ta arce, ta samu mafaka a wata cibiyar da wani coci ya kafa wa 'yan mata da suka gudu daga irin wannan auren. Ta zauna wurin tsawon shekaru 10 ta kuma ƙarasa karatunta. Yanzu ta kai shekaru 22 kuma ɗaliba ce a jami'a. Ta bar cibiyar amma tana komawa akai-akai, tana wayar da 'yan mata kamanta da su kuma suka gudu suka bijeji, wanda ake ƙoƙarin kare huskokinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, shugaba Aung San Suu Kyi ta bayyana gaban kotu, wanda shi ne karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu. Lauyan Suu Kyi, mai shekaru 75 a duniya, ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a Naypyidaw, babban birnin kasar. Lauyan ya ce masu shigar da ƙara sun zarge ta da aikata laifuka guda biyu a zaman kotun. Da farko yunkurin tunzura borin jama'a, kana sai laifin saba ma wani bangaren dokokin sadarwa na aiki da na'ura ba tare da izini ba. A baya an zargi Suu Kyi da shigowa da kuma amfani da wayoyin rediyon tafi da gidanka da ba musu rajista ba da aka gano yayin bincike a gidanta, da kuma sabawa dokar ƙasa akan bala'o'i daga Allah, inda ta gudanar da tarukan jama'a da ya sabawa ka'idojin COVID-19. A ƙarshe, wani binciken ƙasa da ƙasa ya nuna ana samun ƙaruwar amincewa da allurar rigakafin COVID-19 a ƙasashe da dama idan aka kwatanta da ƙarshen shekarar 2020, lamarin da ya fi yawa a Burtaniya da kuma Sweden. A yau Litinin ne wata kafar sadarwa ta ƙasa da ƙasa ta KCNC ta buga sakamakon bincike da ta gudanar a ƙasashe guda shida da suka hada da Burtaniya da Faransa da Jamus da Japan da Sweden da kuma Amurka. Jin ra'ayoyin mutane ya nuna kashi 89 cikin 100 na 'yan ƙasar Burtaniya suna ra'ayin yi wa mutane allurar rigakafin idan aka kwatanta da kashi 65 cikin 100 a cikin watan Nuwamba. A Sweden kashi 76 cikin 100 na mutanen da aka ji ta bakinsu suna ra'ayin yin allurar idan aka kwatanta da kashi 51 cikin 100 a watan Satumbar shekarar 2020. Tsofaffi da masu matsakaitan shekaru su ne ake sa ran tana yiwuwa su fara samun rigakafin tun cikin watan Nuwamba a cewar binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ɗaruruwan 'yan bindiga sun yi daren mikiya a garin Amarawa a yankin Ilele ta gabashin jihar Sokoto. Inda suka halaka mutane da dama suka sace wani mutum. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnati ke ƙara ƙarfafa gwiwar jami'an tsaro don shawo kan matsalolin na rashin tsaro. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Bayan da aka samu sassaucin hare-haren 'yan bindiga a yankin na Ilele a kwanakin baya, sai gashi sun sake juyowa yankin tare da ɗaukar rayukan jama'a da dama. Ga dai wani mazaunin yankin na Amarawa wanda ya shaidi yadda al'amarin ya faru.
Sunana Alhaji Mustafa Gabo. Su yankin na Fatin sun ka zo nan garin Amarawa wurin wani wanda aka ce ma Alhaji Rabu Amarawa. Sun ka zo wurin ɗaukashi to lokacin mutane sun ka hito domin su yi kariya ga abin da za su yi. Sun ka ɗauko shi Alhaji Rabu da halbe-halbe da sauransu sun ka hito da shi mutanen gari suka biyo su. Dan kuma sun ka samu 'yan sanda tare da motar 'yan sanda. Sun ka buɗa motar 'yan sanda wuta. Sai an ka ce bullet ɗinsu ainihin yankin Nafas ɗin ya ƙare. Sai mutanen gari sun ka yi tururuwa haye da mutum kusan 200 ko 300 sun ka kai wurin su. A ce lokacin su ko sun yi kwanton ɓauna ba su shiga rugar ba. Mutane na tahowa kawai sun ka buɗa musu wuta. Yanzu a taƙaice dai kusan mutane dai waɗanda aka ganin tura su za su kai mutum 8 ko mutum 10 yanzu. Waɗanda aka tunanin cewa waɗanda aka ɗauka an haka asibiti.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun, amma dai kakakin rundunar ASP da Sanusi Abubakar ya ce bai samu tabbacin aukuwar lamarin ba a hukumance, amma dai zai bincika kuma ya zuwa haɗa wannan rahoton ban ji ba daga gare sa. A garin Gatawa na yankin ƙaramar hukumomin Sabon Birni shi ma kwanakin nan jama'a sun tunci kansu cikin halin lahaula, inda ƙauyuka fiye da 50 suka yi hijira zuwa cikin gari. Wakilin jama'ar majalisar dokoki ta jihar Sokoto Sa'idu Ibrahim Neno ya ce ko bayan hijirar da jama'ar suka yi 'yan bindigar ba su kyale su ba.
Marayin sama da mashin 50 suka zo kowane ya ɗauko mutane guda uku kowa da bindiga suka ratso garin Gatawan suka biyo 'yan gudun hijiran kuma suka yi awon gaba da duk dabbobin da a cikin gata da kuma dabbobin da 'yan gudun hijira suka gudano kuma suka kashe mutane uku har lahira.
A ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin jihar Sokoto ta ƙara tallafa wa rundunar 'yan sanda da motoci ƙirar Hilux guda 25 domin taimakawa jami'an fafada kashi na biyu inda aka umarci su yi aiki a yankin gabashin Sokoto. Gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya ce wannan wani ɓangare na matakin shawo kan waɗannan matsalolin.
Wannan matakin da aka ɗauka yau na ƙaddamar da wannan yaƙi na Operation Puff Ada karo na biyu a jihar Sokoto yana daga cikin matakai sababbi da aka fito da su don ganin cewa musamman yankin gabacin Sokoto an kai ƙarshen wannan al'amarin. Kuma ina tabbatar muku da cewa gwamnati a tsaye take ba mu bacci don ganin cewa da yadda Allah da taimakon shi da addu'o'in al'umma mun kai ƙarshen wannan al'amarin.
Su kuwa shugabannin al'ummar da ke yankin na gabacin Sokoto sun gabatar da wannan buƙatar akan waɗannan jami'an.
Duk taimakon da gwamnati za ta yi ma talaka ko duk taimakon da federal government ko state government za ta wa talaka bai yi a ɗauke shi da inda ya ka gudun hijira ba a maida shi garuruwansu.
Ganin dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnati ke baiwa jami'an tsaro motoci, abin jira a gani yanzu shine irin tasirin da waɗannan motocin za su yi ko kuma akasin hakan da yake ayyuka ta'addancin ba ja da baya suke yi ba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir, a cigaba da ƙoƙarin ganin al'umman Najeriya sun samu tallafin allurar rigakafin cutar COVID-19 mai suna AstraZeneca wanda za su iso ƙasar gobe la Talata idan Allah ya kai mu. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da wasu sabbin hanyoyin dabaru da za su taimaka wajen tabbatar da an yi wa 'yan ƙasa allurar rigakafin cutar cikin sauki. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim.
kaddamar da sabbin dabarun na aikin bada allurar rigakafin ta yanar gizo da aka yi wa lakabi da tech hadin gwiwa ce daga hukumar lafiya a matakin farko ta kasar tare da ma'aikatar kiwon lafiya wanda a cewar ministanta Dr. Osagie Ohanyere dabarun rajistan sun hada da bin hanyoyin gargajiya amfani da na'urori da kuma bin gida-gida don inganta amfani da fasahar da aka kirkiro don aikin lamarin da director a hukumar lafiya a matakin na farko a Najeriya Dr. Usman Adamu yace an yi nasara sosai wajen cimma haka
tun da wannan ta tabbata a Najeriya muna ta dakon yadda za a samu maganin da za a tabbatar da cewa an yi rigakafin ta an kare mutane daga kamuwa da wannan cuta kuma ga ya kamata canza salo kamar yadda muke yi da to shi wannan TEACH ya kunshi abubuwa ne wajen guda biyar shine yadda muke bi da za a lura rigakafin kamar dada can shawara ko sankarau ana taruwa mutane da yawa kawai kowa ya zo a yi masa to ya kunshi wannan sannan akwai kuma wani dan link da zaka shiga yanar gizo domin ka tabbatar cewa an yi maka rajista kafin ka karbi wannan to muna murna kuma muna godewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan mu da shi ED Dr. Faisal kokarin da suka yi kullum ba sa bacci wannan domin a tabbatar cewa wannan alura ta zo Najeriya
ana dai sa ran wannan yunkuri zai sauƙaƙa wa 'yan Najeriya samun damar karɓar allurar rigakafin da ke zuwa yayin da kasar ke shirin amsan kashin farko na alluran a gobe talata allurar AstraZeneca rigakafi ne na cutar COVID-19 babban daraktan zartarwa ta hukumar lafiya a mataki na farko a kasar Dr. Faisal Sha'ib ya ce sun aika sako ga dukkan jihohi da ke fadin kasar da cewar baya ga gwamnati da hukumomin tsaro da ke sa ido kan yadda za a rarraba allurar ya zama wajibi hukumomi masu zaman kansu su ma su mai da hankali wajen tabbatar da cewar an rarraba allurar yadda ya kamata don gujewa sama da fadi da su a nata bangaren shugaban hukumar tantance abinci da magunguna na Najeriya wato NAFDAC Mrs. Mojisola Adeleye ta ce hukumar ta za ta duba sahihan bayani da kuma tantance hanyoyin kariya wajen amfani da allurar to ko suwaye za su fara amsar wannan allurar rigakafi ga dai Dr. Usman Adamu da bayani
su ne waɗanda suka fi hatsarin kamuwa da wannan su ne kamar wanda suke aiki suke zuwa su ɗauki samfur-samfur suke aiki a asibitoci inda masu wannan cuta take da kuma sauran jami'an lafiya wanda duk wanda baya da lafiya asibiti zai je waɗannan su ne daga an yi ma'aikatan lafiya sai kuma waɗanda suke shekaru 50 zuwa sama sai waɗanda kuma suke da wasu cututtuka dama wanda kuma su ma ya sanya a dalilin wannan suke da hatsarin kamuwa da ita wannan kuma akwai shugabanni kamar shi mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ministan lafiya da shi mataimakinsa Professor Shambanjo duka za a yi musu a bayyanar jama'a kowa ya gani duk ɗan Najeriya ya gani cewa yanzu wannan abu fa ba wai abu bane ba da wasu
a yanzu haka dai Najeriya ta shiga jerin kasashen yammacin nahiyar Afirka baya ga kasashen Ghana da Cote d'Ivoire da suka soma cin moriyar tallafin na allurar rigakafin cutar na shirin hukumar lafiya ta duniya mai suna COVAX da ake son rabawa miliyan 2 ga kasashe 92 marasa karfi a duniya Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gai da Shamsiya Hamza to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
Lamarin tsaro a Najeriya yanzu ya kara munana dukkan da matakan da gwamnatin kasar ke dauka don dakile ayyukan ta'addanci. Yanzu satar mutane ya tashi daga kauyuka zuwa birane. A ce haka mana domin
An sace ɗaliban sakandaren kimiyya ta ba a jihar Katsina. Bayan kwana shida, gwamnati ta samu nasara an so su. Bayan wata biyu da wannan lamari, sai kuma a jihar Niger aka sace daukacin fasinjoji su 50 dake cikin wata bus ta gwamnati dake jigilar jama'a fasinjoji. Bayan kwana biyu da afko wannan lamari, aka kuma je Kagara aka sace ɗaliban makarantar sakandare dake can wurin. To amma su a ranar Asabar dinnan da ta gabata gwamnati ta samu nasarar amso su bayan da suka yi sulhu. Ana cikin wannan bakin ciki sai kuma ga wasu mahara sun shiga karamar sakandaren ɗan mata ta garin Jangebe a Talatin Makwarra dake jihar Zamfara. Suka sace ɗalibai masu bin yawa. Gwamnan jihar Zamfara Bello Matawallan Maradu ya yi mana bayani a fadar gwamnati. Ya ce ita wannan makaranta tana da ɗalibai 500 ne, kuma daga ciki kididdiga ya nuna cewa ɗalibai 317 ne suka koma sa'ad da aka buɗe makaranta.
Daga ciki ba tabbatar da lamba waɗanda aka doka ba, domin maganganun da muka yi da malaman makaranta da shugabanni daga ciki an samu mutum 65. Duk da uwaye sun shiga sun fasa makarantar suna fasa ƙayarsa, saboda har yanzu babu ainihin takamammen waɗanda aka ɗauka. Kuma muna da hanyoyi na tabbatar da an nemi inda yaran nan suke. Amma alhamdulillah duk wani jami'in tsaro da ke jihar Zamfara mun tura shi ya je can, kuma an turo su daga Abuja domin tabbatar da cewa da yaran nan an samu su cikin rayuwarsu da lafiyarsu.
A ƙarshe gwamna Matawallan Maradin ya kuma yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu su yi haƙuri. Gwamnati za ta iya bakin ƙoƙarinta ta ga ta ceto waɗannan yara.
Ina kira ga al'ummar jihar Zamfara a ci gaba da addu'a, za mu ci gaba da ƙoƙari na kariyar rayuka kuma da dukiyoyinsu. Madaukakin sarki, wannan abu shi ne na farko a wannan gwamnati. Matsalar tsaro a Najeriya ba Zamfara ɗaya ba ce ko ina, ga ta tana hukuwa abu ne wanda ya shafi kowa. Kuma sai an ci gaba da addu'a domin Allah ya kare mu, domin ba ka san inda za ta same ka ba. Kuma ma Allah mu ci san tsuri shi domin ganin cewa mun samu sauƙi. Sannan mu sake da zuciyoyin mu kuma mu yi don Allah mu bari don Allah. Amma ina tabbatar mun ji hasa bari Allah da gwamnati, kuma za mu ci gaba da ƙoƙari Allah da a lokacin da aka damu su, kuma a lokacin da suka dawo inda ya dace.
Waɗannan harhare da ke zuwa akai-akai nan da can ya sanya gonannin jihohin Arewa tare da sarakuna da ke shugabantar majalisar sarakuna na jihohin suka yi taro a birnin Kaduna. Gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masari, shi ne shugaban kwamitin tsaro na gonannin, ya kuma yi mun bayani.
Shirin taro makasudin shi abu biyu ne, babban ɓangare shi ne na tsaro. Na biyun ma babban ɓangare ne tunda yana da alaka da wannan maganar tattalin arziki na jihohin Arewa da rashin aikin yi wanda a Arewa ta kanta. Maganar tsaro ita ta fi ɗaukar dogon lokaci domin ita ta shafi dukkan wannan al'amura da ake fama da su. Babban abin da muka tattauna kenan, ko muka samu matsaya domin shugaban ƙasa ya turo da Chief of Staff nashi, shugaban 'yan sandan ciki wato DSS ya zo, da shugaban ainihin 'yan sandan Najeriya ya zo, da kuma minista mai watsa labarai sun zo sun ɗauki musamman abubuwan da ake cewa halin da ake ciki, kuma da matakan da za a ɗauka wajen maganin wannan fitina. Magana tattaunawa ko maya misalo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta, to amma a yanki da wanda ya kawo kanshi don kanshi. Kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka ga addaba makwabtansu, to idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya, ai wani ba zai zo ya raba faɗa ba. To saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan, to su daina kaina makwabtansu hari, su daina kwasan masu iyali, su daina kwasan masu dabbobi, su daina kashe su, kuma su daina hana su noma gonakinsu. In aka samu wannan a wa'annan ƙauyuka da dazuzzuka, ai ba su ga ɗan sanda ba, za ka ga sojoji tun da da ake zuba lafiya akwai su.
wancan saka mai wuyar da yankin arewacin Najeriya ya shiga ya sanya malaman addini gargashin jagorancin Dr. Ahmed Gumi suka ziyarci dabar mahara a wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma suka yi masa wa'azi tare da neman sulhu don a kawo ƙarshen wannan lamari. Na kuma tambaye shi ya yi ga lamarin.
Gaskiya muna ganin fa'ida kwarai nan take duk lokacin da muke magana da su waɗannan mayakan da kuma sauraron su da abubuwan da yake suke so a yi musu da kuma nuna kwaɗayin su na ɗaya su koyi addini kuma su ajiye waɗannan makamai su shigo cikin jama'a. To wannan abin farin ciki ne wanda kuma bishara ne gare mu duka cewa in an ci gaba da wannan tattaunawa da su da kuma biya musu bukatu muna fata wannan abin zai zo zuwa ƙarshe.
To na'am, ganin cewa ku ba hukuma bane domin kila akwai wasu bukatun da suka gabatar muku wanda yake sai dai mahukunta ba sai ba ko akwai kiran da zaka yi ga tangwanasin tarayya.
Eh ai da mun duk abin da suke nema tare da mahukunta ne wato muna kiran mahukunta yanzu ka su bari wannan kofa da aka samu aka bude na sulhu ka su bari ta kulle domin mutanen nan domin an kira su ne ta fuskan wato addini da yake duk mutum da yin an batar mishi Allah kuma yake tsoron Allah to yakan sassato. To muna ganin hukuma ta yi kokari ta shigo a saurare su a ga abin da ya kamata a yi musu a yi musu amma dai tun da jihar su ɗauki makamai kuma suna shari'a su ake shi ya kamata hukuma ta wayoyin su da ido na rahma a duba a gani yadda za a yi sulhu a sasanta tsakanin mutane duka.
Babban abin da yake damun talaka shine biyan kuɗin fansa a sai da kaddarori a yi karo-karo cikin dangi har ma a fara yin bala idan kuɗin ba su cika ba kamar dai yadda wannan dattijiya ta yi mana bayani.
Sunana Hajiya Gambo, yata ce aka dauke a kutar da kwatis da ɗanta a cikin gida wa'annan mahala suka same su cikin ɗaki da daddare suka tafi da su. Mata ba ta da miji, marayu ne, ba mu da ƙarfi. To muna roƙon ita gwamnati su rika taimaka mana ko da jaje da Allah kyauta. Muna kira ga gwamnati dan Allah ta rika taimaka ma marasa ƙarfi wa'anda ake daukewa.
Wasu ne suka taimaka muku aka an sota?
Mutane suka taimaka.
Cika wannan matashi mahaifinsa ne aka kashe a lokacin da ya je ba da agaji ga makocinsa da mahala suka harbe shi.
Ni ne mai suna Musa Mati, sai na wayo wannan neman taimako. Ni sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito domin su kawo dauki ya buɗe kofa. Shi ne su suka dauki shi da gundula suka mai harbi da ta yanke shi ya fadi ya mutu. Sai suka koma cikin wancan gidan suka dauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidanci suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su. An yi magana da sun ce zai miliyan ɗari amma shi dai wannan babu mu lokacin shi yayi. Muna kira da federal government a yi kokari a ga yadda za a fito da wannan mutum. Mu ko za a zai da dukkan kan bi ce da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da yan uwa ba za a iya fita da wannan abu ba.
Mai bada shawara kan harkokin tsaro ga gwamnan Katsina Honorable Ibrahim Ahmad ga abin da yake.
Mai girma gwamna yana jajanta kuma ana ɗaukan matakai na ganin cewa an kawo sauƙi ga waɗanda al'umma ya tafi safa kuma in Allah da gwamnati za ta duba ta ga ya kamata ya yi amma babban kiran da muke yi shi ne jama'a dole sai mu haɗa kanmu mun kwaci kanmu daga wannan fitina.
Sanshi Abulfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Yanzu kuma sai wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Kwara United ta sake ƙarewa saman teburin gasar League ta ajin ƙwararru ta Najeriya bayan da ta yi nasarar dokewa Rivers mai ‘yan wasa 10-2 da nema. Wannan nasarar ta ɗaga ƙungiyar ta Kwara United ya zuwa maki 25 tare da tazarar maki 2 tsakaninta da Kano Pilas mai maki 23 wadda ita kam ta sha kashi a hannun Dakada da ci 3-2 a birnin Oyo. Enyimba wadda ta yi kunnen doki da Jigawa Stars ba ci ko ɗaya a Kaduna ita ce ta uku a tebur ita ma da maki 23. Yan sanda a kasar Spain sun kai samaniya kungiyar ƙwallon ƙafar Barcelona inda suka kama wasu manyan jami'an kungiyar Oscar Grau da kuma Roman Gomez Ponti jagoran lauyoyin kungiyar. Haka kuma an cafke tsohon shugaban kungiyar ta Barcelona Josep Maria Bartomeu da na hannun damansa Jaume Masfarà. An kama jami'an ne bisa zargin tafiyar da lamuran kungiyar ba bisa ka'ida ba, aikata ayyukan cin hanci da rashawa da kuma wawure kudaden kungiyar bayan da suka biya wasu kudade da kadan-kadan domin kaucewa dokokin kula da hada-hadar kudade na cikin gida. wannan na zuwa ne kuma a daidai sa'ar da ake ci gaba da gudanar da bincike akan badakalar kudade ta kungiyar ta Barcelona inda ake zargin jami'an kungiyar da kaddamar da wani gangamin bata sunan wasu ƴan wasan kungiyar na dadana yanzu kamar Lionel Messi, Gerard Pique, Pep Guardiola da sauransu wadanda suka soki lamirin yadda Batumi ya tafiyar da lamuran kungiyar Batumi da sauran jami'an hukumar sa ta gudanarwa sun yi murabus daga mukaman su a ƴan watannin da suka gabata sakamakon cece-kucen da suka taso to sai dai Batumi ya dade yana musanta zargin almundahanar ta basa da aka kwashe tsawon watanni 12 ana bincike akai a wani labarin kuma mai fatan kasancewa sabon shugaban kungiyar ta Barcelona John Laporta ya lissafa da kocin Arsenal Mikel Arteta a zaman wanda zai maye gurbin kocin kungiyar Ronald Koeman Laporta ya bayyana karar cewa yana ra'ayin Koeman ya ci gaba da zaman sa a kungiyar to amma yace in ma wani abu ya sa ya bar aiki a kashin kansa ko kuma kungiyar ta kore shi to yana goyon bayan kocin na Arsenal da ya maye gurbin sa to ne dai da Laporta wanda tsohon shugaban kungiyar ne ya bayyana waɗanda zai yi aiki da su idan ya sami lashe zaben shugabancin kungiyar da za a gudanar a cikin watan nan Hukumar shirya gasar Premier ta Ingila ta fitar da sanarwa inda take bayani akan dalilin daukar matakin hana kungiyar Manchester United bugun penalty a wasan gasar da ta fafata da Chelsea a jiya Lahadi. A rabin lokacin wasan na farko ne dan wasan United Marcus Rashford ya buga kwallon da ake hasashen ta taba hannun dan wasan Chelsea Callum Hudson-Odoi. To sai dai haka ma ana ganin kwallon ta taba hannun dan wasan United Mason Greenwood bayan taba hannun Hudson-Odoi. An kira alkalin wasa Stuart Atwell domin yayi nazarin hoton bidiyo inda daga bisani ya yanke hukuncin cewa babu bugun penalty hukumar ta shirya gasar dai ta goyi bayan matakin alkalin wasan wanda take ya yanke hukuncin ne bayan kara nazarin bidiyon inda kuma ya kafa hujja da cewa dan wasan na Chelsea mai daga hannu ya tunkari inda kwallon yake ba Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
a gai da na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
to sarfino a takaice a yau litinin Iran ta maimaita kiranta ga Amurka ta dage mata takunkuman da gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump ta kakaba mata domin sake shiga tattaunawar farfado da yarjejeniyar nuclear ta shekarar 2015 a wani taron manema labarai a birnin Tehran a yau litinin mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Iran Sa'id Khatib Zadi ya ce inda gaske Amurka take neman sake bude tattaunawar yarjejeniyar nuclear hanya na nan a fili Amurka ta dage takunkuman babu zancen bata lokaci a wannan hanya wasu bayanan majalisar dinkin duniya sun nuna kasashen yankin Sahel sun fi yawan aurar da kananan yara a duniya inda sama da rabin matan yankin ake aurar da su kafin su cika shekaru 18 Wakilin muryar Amurka a Burkina Faso Henry Wilkins ya dauko labarin wata da aka taba mata auren wuri da ta guje wa mijinta mai shekaru 54 wanda yanzu ta zama abin koyi ga mata da suka kubuta ga irin wannan auren A yau litinin shugaba Ausan Suci ta bayyana gaban kotu wanda shine karon farko da ta fito a bainar jama'a tun lokacin da aka kama ta tare da sauran manyan jami'an gwamnatin ta farar hula bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin a ranar 1 ga watan Fabrairu Lauyan Suci mai shekaru 75 a duniya ya ce shugabar tana da alamar koshin lafiya yayin da ta bayyana a kotu ta bidiyon yanar gizo a Naypyidaw babban birnin kasar
to masu sauraro baki dai abin da ya sa wasu kenan a jere shirye-shiryen mu na yau amma kafin mu sallama muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Usman Wali Banza wanda Allah ya wada su wadazu da yamma kuma aka yi jana'izar su a garin Banza ta jihar Kebbi Allah ya gafarta masa ya kuma kyautar shi namu karshen sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku zo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma keri da yace na gabatar da shirin da kuma Julia the expression wanda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa huta lafiya ganin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC